magana Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara adunoma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da shirin namu na hantsi bayan labaran duniya muna da rahoto kan ganawa da al'ummar Chibok suka yi da kwamitin da shugaban kasar Najeriya ya kafa domin sake tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa muna kuma da rahoto kan batun rubuta ciki da fa'i da sama da miliyan 200 na saifa da ake zargin waɗansu jami'an gwamnati da yi a jamhuriyar Niger Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi Nazir Ahmed Hausawa ya gabatar da sharhin jaridan Amurka na wannan mako. Kamar yadda muka saba kuma mu ba ku dama bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Maryam Dauda ta gabatar da shirin kallabi amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tsohon mai bayar wa shugaba Donald Trump shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala 500,000 daga kasar Turkiya ya kuma karbi dubban kudade daga jami'an kasar Russia duk da cewa an gargaɗe shi a shekara ta 2014 a lokacin da ya ritaya a matsayin janar din sojan kasar akan cewa kada ya karbi kudade daga gwamnatocin kasashen waje. Ba mu da hujja ko kadan da ke nuna cewa ya sami izini daga sakataren rundunar sojan kasar da sakataren harkokin wajen Amurka akan ya karbi kudade daga gwamnatocin kamar yadda doka ta tanada kamar yadda dan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat dake kwamitin bincike Elijah Cummings ya bayyana a jiya Alhamis a lokacin da ya gabatar da takardun da aka samu game da binciken filin Daya daga cikin takardun sun nuna cewa Officin Inspector General din na ma'aikatar tsaron Amurka ya fara gudanar da nasa binciken akan Koflin ya nemi izinin karɓar kudaden daga gwamnatocin kasashen waje ko a'a abinda kuma ke cikin binciken da 'yan majalisar ke yi. Mai magana da yawun fadar shugaban Amurka ta White House, Sean Spicer, ya ce ma'aikatar tsaron Amurka za ta tabbatar da cewa idan abinda filin ya yi ya saɓawa doka. Amma kuma Sean Spicer ya ce gwamnatin Trump ba ta binciki filin ba kafin a bashi aikin mai baiwa shugaban kasa shawara a fannin tsaro ba saboda dogara ne da akan sabunta binciken da aka yi na shekara ta 2016 a lokacin da gwamnatin da ta gabata wanda kuma shi filin din ya yi tafiya zuwa Rasha ne a shekara ta 2015. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron Amurka guda biyu an kuma jikkata soja ɗaya a lokacin wani tsumame da suka kai wa 'yan kungiyar ISIS a headquarters da ke gabashin Afghanistan. Wata sanarwar rundunar sojan Amurka ta ce dakarun tsaron Amurka na gudanar da wani tsumame ne tare da jami'an tsaron Afghanistan a lokacin da aka kai musu harin da yammacin Laraba. Fadan da ake yi da 'yan kungiyar ISIS na da muhimmanci ga duniya amma kuma hakan ba zai yiwu ba tare da an rasa wasu rayukan ba a cewar janar John Charlson, kwamandan dakarun Amurka da na Afghanistan wanda ya amfani da lakabin 'yan kungiyar ISIS da ke lardin Khorasan a headquarter 'yan ISIS din a cikin sanarwar. Gwamnan jihar Nangarhar Gulab Mangal ya ce farmakin da aka kai a gundumar Achin da ke yankin Fakhe ya yi sanadiyar mutuwar 'yan ISIS da yawa inda aka kashe kusan mayakan kungiyar ISIS 40 aka kuma kama wasu 7 a cewar gwamnan. A farkon watan ne jirgin yakin Amurka ya jefa wani babban bom akan 'yan kungiyar ISIS a Nangarhar harin da aka kai din ana daukar sa a matsayin wani bangare na kokarin murkushe kungiyar ISIS. Jami'ai dai sun ce akalla 'yan ISIS 92 ne aka kashe a harin da aka kai. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan kasar Somalia Amurka Ahmed Awad ya ce ma'aikatar shige da fice ta Amurka da ma'aikatar custom sun sanar da ofishin jakadancin cewa daga yanzu jami'an su ba za su sake bin gidaje da guraren aiki suna kama 'yan Somalia da ke zauna a Amurka ba tare da izini ba. Amma kuma har yanzu babu wata hukumar Amurka da ta fito fili ta bayyana canji a tsarin kasar. Shiri Awad ya ce ma'aikatan sun yanke wannan hunci ne bayan da ofishin jakadancin Somalia ya yi wa jami'an hukumar shige da fice korafi game da kamakaman da suka yi na baya-bayan nan a jihohi uku da suka hada da Virginia, Minnesota da kuma Georgia, inda aka kama 'yan kasar Somalia mutum 11. Jakada Awad ya ce tunda muka tabbatar cewa an kama 'yan Somalia mutum 11 daga gidajensu, muka shiga tunanin cewa wannan kame ana na nuna alamar ana sa 'yan Somalia gaba. Hakan ya sa muka mika korafinmu ga shugaban ga hukumomin domin neman ƙarin haske. Awad ya faɗa wa sashen Somalianci na murya Amurka cewa hukumomin sun faɗa mana cewa ba za su sake kama 'yan Somalia a gidajensu ko guraren aikinsu ba. Har yanzu dai babu wata hukuma da ta fito ta mai da martani kan wannan magana. Daga ƙarshe, kwamitin ƙwararru na manazarta na dukkanin jam'iyyun Amurka guda biyu kan dangantakar Masar da Amurka sun buƙaci Majalisar Tarayya Amurka da ta sake tunani kan taimakon dala biliyan 1.5 da take baiwa ƙasar Masar a daidai lokacin da ƙasar ta kasa shawo kan matsalar cin zarafin bil'adama.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kwamitin da shugaban ƙasar Najeriya ya kafa domin tallafa wa waɗanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya shafa a arewa maso gabashin ƙasar, ya gana da masu ruwa da tsaki na garin Chibok kan matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi na tallafa musu, kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda Biyu ya aika mana.
Al'ummar garin Chibok din dai sun koka ne game da irin matsalolin da suke fuskanta, kama daga karancin ruwan sha, rashin kyawun hanyar mota, da ma makarantar nan guda ɗaya tilau da aka kwashe musu 'ya'yansu ciki, wanda kuma aka rufe har rana mai kamar ta yau, babu wata makarantar sakandare da 'ya'yansu kan samu damar zuwa karatu ciki. Irin waɗannan matsalolin da ma wasu matsaloli na daban ne dai aka dinga fito da su, inda su kuma kwamitin suka ce za su duba wannan matsaloli da kuma alƙawarin tallafa musu dai don gwargwado. Wannan batu rashin makarantar dai shine abin da ya fi jawo hankulan al'ummar garin Chibok din, inda suka koka ma da cewa an yi alƙawarin sake gina wannan makarantar ne tun shekaru biyu da suka gabata a baya ƙarƙashin kulawar rundunar sojan Najeriya, amma kuma aka zo aka yi watsi da wannan aikin. Wanda mataimakin shugaban wannan kwamiti Alhaji Tuzalin Tumsa ya ce dalilin wannan taron ma kenan don duba yiwuwar ci gaba da wannan aiki da rundunar sojan Najeriya ke kulawa da shi.
Ba kwangila aka ba wani dan kwangila ba wanda ya wuce alfarma ce wanda Nigerian Army suka yi a lokacin da wannan abin ya kasance, aka sa su cikin wannan kwangila mai da makarantar nan da take da fiye da mai da take da. To a ciki a lokacin da gwamnatin ta shude suka hada su a cikin wannan kwangilar, to wataƙila akwai wasu abubuwan da ba a fitar su a tsare ba. To amma yanzu duk mun dai da ta komai ya dawo kan hanya, idan Allah ya yarda kuma za mu ci gaba da wannan aikin.
Zan kalli da kamar ina aka sa gaba ne yanzu ganin cewa ana fuskantar damuna, suna kuka kamar wannan hanya ba ma iya binta idan damuna ya zo.
Daga ganin alaman wannan damunan da za ta ci, in ta ci idan Allah ya yarda kafin wata damuwar ta sake kewaya za a sami ci gaba da ya fi yadda ake ciki. Babu amfanin a gaya jama'a abin da ba zai yiwu ba.
To wai menene ma al'ummar garin Chibok din ke cewa ne game da irin matsalolin nasu?
Sunana injiniya Zanna Madu Usman Chibok, ni ne kuma hakimin Chibok, district head of Chibok. Bukatu dai da yawa kam, amma gaskiya abubuwan da suka addabe mu duniya da gabaɗaya san abin da ya faru ga Chibok. Makarantar 'yan matan nan yanzu haka ba makaranta da a ce takamaime ga makarantar da za a yi. Wannan makarantar gaba ɗaya yanzu an rusa ta, an fara gini amma gini ya tsaya na da wannan. Amma muhimmin abin da ya dame mu a Chibok, jama'ar mu gaba ɗaya ruwan sha ya zama mana abin ko da yaushe, kowane shekara sai jama'ar mu mata za su fita waje su je su kwana waje.
Ni sunana Honorable Umar Ibrahim, Chief of Staff Chibok Local Government. Mun mai gama a wannan committee problem namu kamar number 1 issue na hanya, na biyu issue na ruwan sha, na uku makaranta wanda an ba sojoji har yanzu suka yi abandon nashi, shine muka ce wannan committee su duba abu kai. Na hudu mun ce kuma har yanzu muna bukatan another secondary school wanda dama ɗaya ne a wajenmu kuma an kona.
Wasu al'umman garin Chibok kenan ke bayyana matsalolinsu a yayin wani taro da kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa na sake tsugunar da al'umman shi arewa maso gabacin Najeriya suka gudanar da wannan taro. yaro sannan iyaye da kuma al'umman garin Cibok don gano bakin zaren matsalolin da al'umman wannan yanki ke fuskanta da kuma kokarin tallafa musu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin da suka buƙaci gwamnati ta kaddamar da bincike bisa zargin waɗansu jami'ai da rubda ciki da faɗi da sama da miliyan 200,000 na saifa sun ɗauki sabon salon cimma wannan burin. Wakilinmu Sulaiman Munibarma na ɗauke da cigaban rahoton.
Ta hanyar wannan gidauniya, kungiyoyin hararen kular da ke kan gaban wannan yunkuri na son gwadawa jama'a cewa suna nan akan bakansu game da karar da suka shigar a kotu bisa bukatar ta gudanar da binciken da zai bada damar gano dukkan masu hannu a rubda cikin da ake zargin wasu jami'an gwamnatin Nijar sun yi akan miliyan 200,000 na saifa. Alhaji Salisu Ahmadu Shigo ne a kawancan kungiyoyi Resistance Citoyen.
Mun buɗe account a Eco Bank daga nesa ma daga telefon kinka ma kana iya aiko contribution kin taka kuma ba sai ka gamba account kin tunda guda ne ba bi bane ba shi dai lakka ne kuma daga nan zuwa 10 ga wannan watan ne muke so mu buɗe mu gani abinda za mu kaiwa shi region tunda da tulika ba lokaci ba mun ba amma mu mun sa kamar daga nan zuwa 10 ga watan Mayu za mu tsaida kuma mu ga menene aka samu kuma yaya ne abin yake ciki wanda za mu kai in Allah ya miliyan 20 kin da yace wanda zan saboda a ci gaba da bincike da wasu ayyukan
me ke nuna cewa za ku yi adalci wajen tafiyar da abubuwan da aka tattara kudaden da aka samu
a yi ai ka san kungiyoyi ne wajen guda 30 da wani abu aka hadu ba wani abu ne ba wannan da sunan mutum aka bude shi kwantikin.
Wasu ƴan kasa da na tuntuba akan wannan batu sun goyi bayan wannan yunkuri na kungiyoyin fafutuka sai dai suna hannunka mai sanda don ganin an yi amfani da dukkan kudaden wannan gidauniya a hanyar da ta dace.
Yau in dai ba justice aka tai ba mashara'anta ta tabbata da cewa wannan abun ba gaskiya bane ba mu halukin da ya isa yarda ba gaskiya bane kenan dalili ni dai a gani na ya tace wannan a kai shi mashara'anta kuma a yi shari'a in gaskiya ne a maido mana kudin mu in kuma ba gaskiya bane shi ma a biya shi haƙƙin shi na an zalunce shi an yi mishi ƙarya yana daidai ayi wannan koti za su yanke yana da kyau daidai bai kuma duka wasu ayyuka irin waɗanda ƴan suka tashi ya kamata ƴan kasa su sa hannu saboda su ma su nuna kishin kasar su ta kansu
to gidauniya da na fata mu abin da zamu fata zami ya za a yi a samu mai adali a sanya shi kafin su kai gudun wurin jin shi din ka a tai neman miliyan 20 din a tattara ta ita kuma sai an nemi shi ta za a shari'a miliyan 20 din amma in ba dan haka nan ba wannan ba matsala bace ba in an tattara wannan kudi ibada su ma in Allah hore mu muna ibada
a majalisar dokokin kasa inda wani committee ya gudanar da bincike akan waɗannan kudade na Iranium Gate an samu rarrabuwar kawuna dangane da sahihancin rahoton ƙarshen bincike saboda haka adawa da masu linjaye kowa da nasa rahoton
mu da bincike wanda abokanin mu suka yi ƴan majalisu sun nuna cewa lakadan wakilai da suka jagoranci wannan aiki na Iranium Gate to ba a same su da laifin handama
an yi rafuwar ba na gaskiya bane ba abinda duk za su gaya mu ba na gaskiya bane ba tunda diftocin mu guda biyu wanda suka ba su na aka aje shi su da kansu ba su san abinda ke cikin wannan kundi ba da aka tsara.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
There's a place in your heart and I know that it is love. A place that's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. Love that cannot lie. Love is strong, it only
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 3 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Mrs. Hawa Evelyn Shekarau, tsohuwar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya da ake kira FIDA. A makon da ya gabata, ta yi bayani akan irin ayyukan da kungiyar take gudanarwa. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mata wannan tambayar.
To gashi yanzu kin shugabanci wannan kungiya ciyar binnin tarayya hakika zo kika yi na ƙasa baki daya. Sannan kuma ga aiki kuma a wani bangare. Nan kina shugabantan wata kungiya ce kuma ko?
Haka. Wato kin san yanda Allah yake abin shi. Lokacin da nake shugabancin reshen Abuja. Kamar yanda na faɗa, aikin FIDA ba salary.
Haka.
To in ba salary ya zan samu ina cin abinci da iyali na. Kuma kin ji na ga miki
miyana
ya rasu 2001. Saboda haka dole akwai aikin da na zo ina yi. To a lokacin ina da chambers ina. Sai na hadu da wannan kungiya da ake kira IPAS. Na hadu da shugaban kungiyar na kasa. So inda na fara aiki tare da su kenan.
Shekarun ki nawa kina wannan aikin?
Tun 2006 zuwa September 2006 sai na sami admission a University of London in JE masters ina. Na gamawa the following year November 2007 na dawo ko aikin Najeriya na sai na ci gaba da aiki. To amma da aka kai 2015 sai Ubangiji Allah ya sa shi shugaban da yake shugaba lokacin da na fara ya zo ya bar kungiyar. Aka kawo wata ta zo ta zama shugaba na kungiyar. Ita ma ba kai shekara biyu ba sai ta tafi. Tana tafiya sai headquarters suka kira ni. So suka ce suna so in zama rikonkwariya kamun su sami wanda za su sa ya zama shugaban kungiyar. Na rike kwaryan shugabancin kungiyar watanni uku. Na gamawa kawai sai suka ce a'a aike ce makin dace ki zama shugabar kungiyar.
Wannan kungiya me ya ayyukan ku?
Kungiya na IPAS wato kungiya ce da take aiki don su ga cewa mata da suke mutuwa ta dalilin barin ciki da kuma haihuwa a magance wannan laluran. A duniya gaba daya akwai abin da ake kira maternal mortality rate na kowace kasa a duniyan nan. Yana kidaya namban mata da suke mutuwa ta dalilin abubuwa da suka shafi haihuwa. Namban mata da suke mutuwa a wannan fannin. Ina ji daga India sai Najeriya a yawa. Wannan ya nuna cewa wannan abun babban al'amari ne da ya kamata a magance shi. Dan a kasashe da suka ci gaba da kyar kajima wai mace ta mutu ta dalilin haihuwa. Sannan mu Najeriya muna da yawa amma yawanci dalilin da yasa mata suna mutuwa da yawa a kasar Najeriya. Tsarin kiwon lafiyar mu ba a yin shi yanda ya kamata. Sannan kuma so da yawa sai ka je asibiti in ka je ba likita da kyarka diagnosis. Wani sa'i mace ta je haihuwa sai ka je in kaga wanda ma zai taimake ta ta haihu lafiya baya nan. Wani sa'i wasu inda suke zama da kuma inda asibiti yake in nakudan haihuwa ya tayar mata kamun a dauke ta a kai asibiti sai ka ga cewa nisan asibiti daga inda gidan zamanta wani sa'i sai ya kai wajen awa biyar.
Wannan kungiyar daga wace kasa take?
Kungiyar nan headquarters dinmu tana America, North Carolina, America. Amma muna da ofisoshi a duk faɗin duniyar nan.
Kuma kungiya ce mai zaman kanta, ba ta da alaka da gwamnati.
Kungiya ce mai zaman kanta kuma ba ta yin riba. Burin kungiyar nan shine ta ga cewa mata in ma in sun yi ciki suna ciki ne don suna son cikin. Mace ta yi ciki tana murna Allah ya bata ciki, da kuma su ga cewa mace nan da ta yi cikin ta dauki ciki cikin lafiya har lokacin da Allah ya shirya za ta haihu.
Kuma kuna samun kuɗin aiwatar da ayyukan nan?
Muna samun kuɗin aiwatar, because akwai mutane da muke kira donors da kuma gwamnati da suke kasan waje wayanda sun damu su ga cewa Afirka ta rage yanda mutanen suke mutuwa, so su suke ba mu kuɗin nan su ce kai ku yi aiki ku ga cewa mutane da suke mutuwa ta dalilin wannan fannin sun ragu.
Jama'a sauraro, lokaci yayi halin nasa, dan haka zamu da sa'aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar. A madadin babban bakuwar tamu Mrs. Hawa Evelyn Shekarau da Madina Dauda da ta yi wannan hirar, da Miss Julie Gresham da ta a shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ta gaida Maryam, sai kuma Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridin Amurka.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito rahoto mai taken Ann Coulter ta ce za ta janye daga gabatar da jawabin da aka shirya za ta yi a Berkeley. Ann Coulter ta faɗa haka ne a ranar Laraba cewar ta shirya soke shirin gudanar da jawabi da za ta yi a Jami'ar California, wato Berkeley, sakamakon rashin goyon bayan kungiyar masu ra'ayin riƙau da suka ɗauki nauyin zuwanta da fadi. A wani saƙo da ta tura wa jaridar New York Times, ta ce yau rana ce ta baƙin ciki ga 'yancin magana. Duk da matsin lamba na san taje da ake yi, bayan jami'ar ta ce ba za ta iya kula da al'amuranta a ranar da aka saka ta farko ba sakamakon barazanar tashin hankali, Miss Coulter ta ce ba ta ga yadda za ta iya ci gaba da shirin zuwa jami'ar ba. Makarantar ta ce za ta iya yin magana rana ta gaba maimakon ranar farko da aka tsara za ta yi magana, wanda yake lokaci ne da babu yawan ɗalibai sosai a cikin makarantar, wanda zai yi wuya tashin hankali ya barke. Sai kuma jaridar USA Today, inda ta rawaito labarin mutuwar katon zoman da ba a san dalilin mutuwarsa ba a cikin jirgin United Airlines a hanyarsa ta zuwa Chicago daga Birtaniya, wanda ya zama ƙari kan abubuwa marasa daɗi da suka shafi kamfanin jirgin cikin 'yan kwanakin nan. An samu zoman mai suna Simon, ɗan watanni 10, mai tsayin ƙafa 3 a mace, bayan jirgin ƙirar Boeing 767 ya sauka a filin jiragen sama na Chicago Ohio International Airport bayan tasowarsa daga birnin London. Mai kiwon zomayen Annette Edward ta faɗa wa jaridar cewa zoman da a da ake sa ran ya fi kowane zomo girma a duniya, bayan babansa Darius, wanda yake rike da kambun zomo mafi girma a duniya da tsawon ƙafa 4 da inci 4, an ɗauke shi ne a tafi da shi zuwa gidan mashahurin mutumin da ya saye shi. Har izuwa yanzu ba a tantance dalilin mutuwar zoman ba. Sai jaridar Washington Times, jaridar ta rawaito labarin shugaban ƙasa Trump ya gabatar da shirin rage haraji da kuma lissafi mai sauki. Gwamnatin ta Trump ta gabatar da shirin ne a ranar Larabar da ta gabata. Shirin ya rage yawan haraji akan mutane da kuma babban rangwame ga ma'aikatu da kamfaninnika. Daraktan Majalisar Tattalin Arzikin Ƙasa na Shugaban Ƙasa Gary Cohn ya ce wannan wata dama ce ta yin wani abu babba da za a daɗe ba a ga irinta ba. Ya faɗi haka ne a yayin da yake ƙaddamar da shirin ga manema labarai a White House. Ya ƙara da cewa shugaban ƙasa a shirye yake da ya hauta bar mu shirin rage harajin. Mr. Cohn ya ce, za mu sha suka daga hagu zuwa dama, amma ina tabbatar muku da cewar ba zan taɓa yin abin da zai saɓa wa shugaban ƙasa ba, domin zai aiwatar da wannan aikin domin al'ummar Amurka ne. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Ba gaida Nazir, sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar Zamfaran, Najeriya. A yau zan yi kira na ne ga dukkanin 'yan uwa na musulmi maza da mata da ke garin Gayari da ke wayanta, da cewa ya kamata mu ji tsoron Allah ga dukkanin abin da za mu yi, to mu yi shi don Allah kuma mu bar shi don Allah. domin samun zaman lafiya mai dorewa da cigaban wannan yanki namu na Gai River ki daya. Ba komai yasa nayi wannan magana ba sai don ganin yadda wata matsalar addini ke son kunno kai tare da wargaza zaman lafiyar al'ummar yankin na Gai River ki daya akan wata baiwar Allah da tace ta ga manzon Allah. Daga karshe nake fatan Ubangiji Allah ya bamu zaman lafiya tare da fahimtar juna mai dorewa a wannan yanki namu na gairi da kewaye baki daya. Nagode.
Mai magana Hamidu Kadan Labuwa. Daga nan Kadan Labuwa, kwamin Gudu Mariya, cikin jihar Bisa, Jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka, ku isar da sakona zuwa gwamnatin Nijar. Gaskiya yau rayoyin talakawa rezon Gudu Mariya kaf gaba daya. Gaskiya rezon Gudu Mariya suna da matsalan tikitoshi. Ya kamata gwamnatin Nijar kowanne lungu kowanne kauyuka a samu likita. Gaskiya akwai wahala musamman ma mata masu juna biyu masu awo suna sha wahala kayan su samu wajen likita. Allah ya sa minista likita yanzu haka yana zuwa.
Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a fannin tsaro Michael Flynn ya karbi sama da dala 500,000 daga kasar Turkiya, ya kuma karbi dubban kudade daga jami'an kasar Rasha duk da cewa an gargade shi a shekara ta 2014. A lokacin da ya ritaya a matsayin janar ɗin rundunar sojan ƙasar akan cewa kada ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatocin ƙasashen waje. Ba mu da hujja ko kaɗan da ke nuna cewa ya sami izini daga sakataren rundunar sojan ƙasar da sakataren harkokin wajen Amurka akan ya karɓi kuɗaɗe daga gwamnatoci kamar yadda doka ta tanada. Kamar yadda ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat da ke kwamitin bincike Elijah Cummings ya bayyana a jiya Alhamis a lokacin da ya gabatar da takardun da aka samu game da binciken. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kashe jami'an tsaron Amurka guda biyu, an kuma jikkata soja ɗaya a lokacin wani samame da suka kai wa 'yan ISIS a headquarters da ke gabashin Afghanistan. Wata sanarwar rundunar sojan Amurka ta ce dakarun tsaron Amurka na gunayar da wani samame ne tare da jami'an tsaron ƙasar Afghanistan a lokacin da aka kai musu harin a yammacin Laraba. Faɗan da ake yi da 'yan ƙungiyar ISIS na da muhimmanci ga duniya, amma kuma hakan ba zai yiwu ba tare da an rasa rayukan wasu ba, a cewar Janar John Nicholson, kwamandan dakarun Amurka da na Afghanistan, wanda ya amfani da lakabin 'yan ƙungiyar ISIS da ke lardin Khorasan a headquarter 'yan ISIS ɗin a cikin sanarwar. Jakadan ƙasar Somalia Amurka Ahmed Awad ya ce ma'aikatar shige da fice ta Amurka da ma'aikatar custom sun sanar da ofishin jakadancinsa cewa daga yanzu jami'ansu ba za su sake bin gidaje da guraren aiki suna kama 'yan Somalia da ke zauna a Amurka ba tare da izini ba.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye suke hada duniya Amurka na Muhammad Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfidu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Malam Siri da kuma injiniyan mu John Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.